Manunia. Dalamu dai sabuwar rikitar-rikitar rungumar numu fadin cikin gidan jami'ar NNPP a jihar Kano na kara kaburin da suka fara fallasa abubuwan da ada suke boye.
NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta dauka tsakanin ita da Konkosiya. Saboda haka shi Dungurawa a matsayin sa ma na waye ne yazo yake cewa ya kori wadansu.
Ai mu Sa'uda abun a jajanta masa. Ai mu ba mu san ma ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan dadi ba, ai na mai kayan dadin take. Ai an gama da ita.
Ita kuwa majalisar dattawan Nigerian da ta saurara ra'ayoyin ƴan ƙasa akan kudulin dokar da Tinubu ya tura mata cewa take duk wani abu da ke da rudani cikin wannan kuduli yanzu dai an riga an janye.
Sun ce wai year 2030 za a batir farko za a koma student loan, sun ce
a shugaban ƙasa ya ba mu dama, an zauna an duba duk inda akwai abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara.
Game da damban damagar da mamusar dukiyar gwamnati kuwa gwamna Umar Dukkwar ɗan jihar Katsina ne yake cewa yanzu dai su a jihar Katsina gari ya riga ya waye.
Muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba. So wannan abin zai maida harkokin gwamnati a hannun al'umma.
Waɗannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na Manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan zo muku kai tsaye. Shiri na 210 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke son ganin ya sharewa masu sauraron muryar Amurka hawaye. Mai yiwa kuma yunkurin share hawayen amma na ƴan majalisar jam'iyyar NNPP da aka dakatar ne yasa sanata Mas'ud El Jibril Dogon da ke shugabancin wani tsagi na jam'iyyar ne yace yanzu dai ai kan mage ya riga ya waye.
Matakin da Dungurawa ya dauka a matsayina na shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari, mun san da Dungurawa dan Konkosiya ne da kawu da sauran waɗanda alamta cewa ya kore su tintin sun faɗa cewa sun ban Konkosiya. Ita kuma NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta dauka tsakanin ita da Konkosiya wanda kwanan baya can in baka manta ba sun bada sanarwar cewa auren nan ya mutu. Saboda haka shi Dungurawa a matsayin sa ma na waye ne yazo yake cewa ya kori waɗansu jigajigan ƴan jam'iyyata ƴaƴana
a matsayin sa na shugaban NNPP?
A ina yake shugabantar? Mun ga maka cewa tsohon shugaban jam'iyyar NNPP ne Hashimu.
Amma me mai da shi tsoho?
Saboda ba shi bane yau ni ne shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari. Shi kuma Hashimu wani tsagi ne yake shugabanta na Konkosiya mai alamar littafi da hula. Sannan kotu a ranar 1 ga watan 11/2024 ta tabbatar da cewa bangaren tsagin Boniface shine yake da jam'iyyar nan. Suka zo aka zabe ni, aka ba ne takarda wadda ka ganta duniya ta gani. Saboda haka shin wane ne zai zo ice a yau ba ni ne shugabanta ba a jihar Kano?
Sai dai kuma tuni aka ji mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara akan harkokin siyasa Alhaji Sanusi Siraje Kwankwaso na sheda wa duniya cewa ai kadarin kwandon kayan marmari tuni ya riga ya karereye.
Ai mu Sa'uda abun a jajanta masa. Ai mu ba mu san ma ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan dadi ba, ai na mai kayan dadin take. Ai an gama da ita. Saboda haka yaushe ibar jam'iyyar PDP da ita wani neman shugabanci shekarar iwa cikar da shi?
Su ma bangaren su Boniface sun ce kotu ta ba su wannan jam'iyya, har ma shi Masaudu nuna wasu daga cikin takardun ma da suka dau mataki akan jagora.
To kotu ka taba jin kotu ta yi hukunci akan abin da babu? Ai ba jam'iyyar mai kayan dadi. Mai kayan dadi ta zama ainihin ta yadda da abin da aka rubuta, ta gyara mata, ta ba da certificate kuma duk abin da ake
yi doka da yanzu ya mai jam'iyya kenan. Boniface ne ko kuma
jam'iyya? Ai ta al'umma ce. Ka taba jin jam'iyya ta zama ta mutum da
waye jagoran jam'iyya?
Jagoran jam'iyya engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
Sun ma ce fa
ya yadda,
sun ma ce fa sun kori shi kansa sanata Rabi Musa Kwankwaso.
Yau wannan ka taba jin tusa ta hura wuta wanda yace ya kori Kwankwason? Ai kamata a yi ma a kai shi asibiti a duba shi.
Daga zauren zaman jin ra'ayoyin ƴan ƙasa akan kudulin dokar harajin da Tinubu ya tura majalisa kuwa shugaban kwamitin kudin majalisa da tijan tare Nigeria Sanata Sani Musa Akaji yana cewa yanzu dai an tsame dukkanin abubuwan da suka bi dokar suka dabaibaye.
To cece ku ce da ake ta fada ana sama da ƙasa akan wannan al'amari, mun yi nazari akan wayannan dokoki da aka kawo mu duba, kuma mafi yawan su muna ganin su ne mafi alheri ga ƙasar nan, wanda yake duk inda muka samu wani abin da zai cutar da wasu mu za mu yi kokari duk mu yayi su daga cikin wannan doka da za mu kafa. Abin da ya kamata a sa mun san su, abin da ya kamata mu cire, duk sun yi mana bayani, kuma yau da yawa sun yi bayani akan haka. So bisa kan haka ina so in tabbatar cewa za mu fito da dokoki da zai zama cewa duk ɗan Najeriya sun gamsu da.
Bayan an yi gyare-gyaren kenan da shugaban kasa ya ce ku haɗa hannu da ma'aikatar shari'a.
Bayan an yi haka shugaban kasa ya ba mu dama, an zauna kuma an tattauna an duba duk inda akwai wani abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara.
Sai dai kuma kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ta halarci taron jin ra'ayoyin da aka gabatar a majalisar cewa take a gaskiya akwai wasu batutuwan da take son majalisar kasar ta kiyaye.
Sunana Professor Dotnan Jason Danjuma Sheni, DG na Northern Elders Forum. To mu da taje arewa ba mu ki komai ba, amma akwai abin da ba mu so a ciki. Inda ba mu so shine za a yi collecting su back na a wuri daya kafin a mayar da shi ma waɗansu states. A namu gara federal inland revenue na kowane state su tara back in a state nasu. Sai su ba gwamnati na state.
Ba mu son headquarters da raba.
Muna son state ne su kwashe. Akwai federal inland revenue a kowane state. Na biyu kara cire maganan NIDA ko kwa TEFA we continue da aikin su. Sun ce wai year 2030 za a ba TEFA kuma ba. Za a koma student loan. Sai mun ce a.
A jihar Katsina kuwa gwamna Umar Dukkwar ɗan jihar Katsina aka ji yana gaya wa duniya cewa sabon tsarin tsarkake gwamnatin da ya fito da shi zai taimaka wajen tabbatar da an taimaka wa talakan da a da aka bi aka tattauye.
Wato matsalar da muke fuskanta shine muna zaunawa a cikin ofisoshinmu muna kawo aikace-aikace da tsare-tsare, mutane ko suna so ko ba su so a yi musu. So kuma sai muka ga mutane muke wakilta, sai muka kirkiro da wannan shirin wanda muke cewa community development program, wanda a duk garin da ake fito da councilor kamar mu a Katsina muna da karuwa 361, muka je muka yi committee wanda suka hada sarakuna, yan kasuwa, matasa, maza da mata, da sauran duka masu ruwa da tsaki a wannan wurin, domin muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba. Misali yanzu wannan committee ya fara aiki, kwanan nan muka raba tilas da famfuna na ban ruwa, abinda muka sa wa'annan committeeocin suka koma garuruwan su suka zabo mana mutanen da su manoman rani ne suna bukatar taimako, suka zabo mana manoman da suke bukatar hand tilas din. Muka raba akan wannan hurumin, kwanan nan muka raba awaki 40,000 ga matan jihar Katsina domin su inganta rayuwarsu da bukatunsu na yau da kullum. Muka sa wannan kwamitin ya je zaɓo matan da suke cikin sana'ai domin gudanar da irin wannan shirin. Sannan ɗaya daga cikin abin da su wa'annan kwamitocin za su yi, ƙananan ayyuka da za a riƙa yi a wa'annan wuraren kamar kwano ɗaya ko biyu ya tashi na makaranta, wa'annan kwamitocin za su iya wannan gyaran. Idan asibiti ce haka, amfani wannan kwamitocin a sauya kuɗi a akawun ɗinsu, za su rubuto mu akwai aiki gaza nan take a ba su approval su aiwatar a tabbatar a ba su kuɗaɗen. So wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma.
Iyaka batutuwan da za mu yi bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya, kuma gashi babu damar yin wani alaye, domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 819 ne su yi sallamar sakin kuzarin da suka bi suka mamaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin Joyin Kano da Jigawa, sai mammanuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da duk cikin su babu ƴan nanaye ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.